sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 7 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai.
Talatar da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya baiwa shugaban Amurka Donald Trump a gidan kuri'un da ake a Jack Pennsylvania ta ƙara faɗaɗa. Yayin da a Amurka aka ba da rahoton samun sabbin mutum 121 waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a ranar Juma'a. Wani mai shigar da ƙara a Ivory Coast ya ce ‘yan takara a ɓangaren ‘yan adawa ƙasar na fuskantar tuhume-tuhumen da suka shafi na ta'addanci da kuma yiwuwar zama a gidan yari har iya tsawon rayuwarsu.
To, kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa ƙungiyar ƙwadago da ma wasu 'yan Najeriya sun fara ƙorafi kan batun ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka dawo da shi ranar 1 ga wannan wata na Nuwamba, saboda alƙawari da gwamnati ta yi cewa sai an raba awa 'yan ƙasa mitoci har sama da miliyan 6 kafin a yi ƙarin kuɗin wutar. Sannan a Najeriya har ila yau, ƙungiyoyin addinin Musulunci na ci gaba da nuna ɓacin rai akan abubuwa da ke faruwa dangane da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta shirya wani taro domin 'yan jarida masu binciken ƙwaƙwaf da nufin ƙara musu sani akan dabarun aikin bincike. Baba Makyari kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Ratar da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya baiwa shugaban Amurka Donald Trump a gidayar kuri'un da ake a Jack Pennsylvania ta ƙara faɗaɗa daga 5,000 da aka gani da safiyar ranar Juma'a zuwa kusan 29,000 a daren ranar, kuma ana hasashen za ta ci gaba da ƙaruwa yayin da ake ci gaba da gidayar. Hakan kuma zai ba Biden damar kaiwa adadin kuri'u 270 da ake bukata daga kwalejin masu zaɓe kafin ɗan takara ya samu nasara. Haka zalika, Biden na gaba-gaba a gidayar da ake a Jihar Georgia da kuri'u sama da 4,000, yayin kuma da yake da kwakkwarar tazara a jihohin Arizona da Nevada. Ko da yake har yanzu ba a yi hasashen wanda zai lashe waɗannan jihohi ba tsakanin 'yan takarar biyu. Yayin da yake magana da magoya bayansa a ranar Juma'a, Biden ya ki ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. Idan har yayi nasarar lashe Pennsylvania, adadin kuri'unsa a kwalejin masu zaɓe zai kai 273 kenan, sama da na Trump da ke da 214. Shi kuwa shugaba Trump ya ba Biden rata a sauran jihohi North Carolina da Alaska da su ma ba a kammala ba. Kuma idan har bai lashe Pennsylvania ba, ko da ya yi nasara a sauran jihohin, Trump ba zai shiga gaban Biden a yawan kuri'un ba. A ranar Juma'a, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya gargaɗi Biden da kada ya yi sammakon ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. Yana mai cewa yanzu ne ma ya fara shigar da ƙararraki a gaban kotun, inda za su kalubalanci zaben. Kada Joe Biden ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa bisa kuskure. Ni ma zan iya wannan ikirarin. Yanzu ne muka fara shigar da ƙararraki, inji Trump a saƙon da ya wallafa a Twitter a ranar Juma'a. Gangamin yakin neman zaben Trump na kalubalantar kuri'un da ake kidayawa ne a wasu jihohi da dama, kamar yadda ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a. Sanarwar ta ƙara da cewa a ƙarshe za a ayyana shugaba Trump a matsayin wanda ya lashe zaben idan aka sake kirga kuri'un wasu jihohi da aka yi kusan kunnen doki, da kuma shari'ar da ya shigar kan zargin maguɗi da ya ce an yi, duk da cewa ba a tantance zargin ba. Amurka ta ba da rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar COVID-19 a ranar Juma'a, kwana na uku kenan a jere da ƙasar take samun adadin da ya ɗara 100,000 na sabbin masu harbuwa da cutar. Rahotanni sun ce ana samun ƙaruwar masu harbuwa da cutar a kusan ɗaukacin yankunan ƙasar, yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake ƙaruwa. Bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya ƙaru, lamarin da ya tilastawa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin ƙasar ɗaukar matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya. Lamarin ya fi shafar jihohin da ke tsakiyar yammacin Amurka ne, inda aka ga ƙaruwar masu kamuwa da cutar a Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, North Dakota, Nebraska da kuma Oklahoma. Tun da aka fara ganin karon masu kamuwa da cutar a tsakiyar watan Satumba, wasu jihohi suka fara saka matakan kulle a hankali, ciki har da jihar Maine wacce ta kara tsawaita dokar saka takunkumi a duk wuraren da jama'a ke haduwa. A ranar Juma'a, hukumomi a Denver, Colorado suka yi kira ga al'ummominsu da su zauna a gida daga karfe 10 na dare zuwa 5 na safe a wani mataki na rage yaduwar cutar ta coronavirus.
To da farko, kungiyar Kwadago da ma wasu 'yan Najeriya ne suka fara korafi kan batun karin kudin wutar lantarki da aka dawo da shi ranar 1 ga wannan wata na Nuwamba. Saboda alkawali da gwamnati ta yi cewa sai an rarraba wa 'yan kasa mitoci har sama da miliyan 6 kafin a yi karin kudin wutan. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
Sabon tsarin auna farashin ya fara ne tare da wani umarni daga hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya, NERC, wacce ta umarci kamfanonin rarraba wutar da su fara aiwatarwa. To sai dai a ta bakin jami'in kamfanin rarraba wutar lantarki ta Kaduna, Abdul Aziz Abdullahi, akwai bambanci a kuɗin da kwastomomi za su biya a yanzu.
Da akwai dan bambanci a wannan karin, an dan samu ragowa. Kamar misali, customers din da suke band A din nan, akwai ragowar da aka yi musu na kashi 10%, sannan wanda suke band B kuma sun samu ragowar kashi 15%, sannan kuma wanda suke band C sun samu ragowar kashi 35% a cikin kan kuɗin da za su biya. Sabon tsarin ya fara aiki kwarai, amma kuma dai an dan samu dan ragowa kan ainihin tsarin farko da aka fara aiki da shi.
Amma ga wani magidanci mazaunin Abuja mai suna Aliyu Shamaki, ya yi korafi inda ya ce bai ga wannan ragowar ba a lokacin da ya tafi sayan wutar lantarki.
Tun ranar 18 ga watan 10 shekara ta 2020 ake siyan wutar naira 2000 a matsayin unit 72.7. To amma wani ikon Allah, ba tare da an sake sanarwa ko kuma cewar wutar ta karu an sanarwa 'yan kasa ba, sai wutar lantarki ranar 1 ga watan 11 shekara ta 2020 sai ga unit ya dawo. An kase wutar naira 2000 ya dawo unit 36.8 ba tare da an sanar ba. Da haka bai kamata a ce irin waɗannan abu yana tafiya karazibi a ƙasa ba.
To sai dai mataimakin sakatarin kungiyar Kwadago ta ƙasa, Comrade Nasir Kabir, ya ce ba haka suka ci ma yarjejeniya da gwamnati ba.
Mu a yadda muka ci ma yarjejeniya da gwamnati shine mu tabbatar da cewa wato shi abin da ake cewa prepare meter nan an raba duk wasu wato 'yan Najeriya su ga abin da suka sha wuta kuma su ga nawa ne ake cire musu. Wannan shine mataki na farko. Abu na biyu, ba mu amince da cewa ai wannan makari a wannan lokaci ba, duk da ganin da 'yan Najeriya suke cikin wahalhalu da shoransu. Muka ce a dakatar da wannan kari a yanzu, a tabbatar da cewa in an raba wannan prepare meter kowa ya samu, to sai a shiga wato mataki na biyu na ganin cewa ita wannan mega da an inganta yadda za a samu su a mutane su samu wato wutar lantarkin nan ya wadata a gari kafin ma a yi magana wannan kari. To ga tsam kawai ana cikin wannan abu, wannan wato hukuma ta yi wannan kari, wanda a yanzu haka kungiyar Kwadago tana nan tana tattaunawa kuma mun yitar da wannan kari a wannan lokaci, kuma insha Allah za mu sanar da wato matakin mu da ko in ce matakin da za mu dauka nan gaba.
A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin irin matakin da kungiyar Kwadago da mahukunta za su dauka akan wannan kari na kudin wutan lantarki a nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Asabar masu hasashen yanayin Amurka sun ce guguwar Eta za ta kara karfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin Cayman. Hukumar da ke hasashen yanayi ta bada gargaɗi ga yankunan Cayman da aladunan da ke Cuba kan su zauna cikin shiri. Guguwar ta Eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin Amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata, inda ta ratsa yankin ɗauke da ruwan sama mai ƙarfin gaske wanda ya haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa da suka halaka aƙalla mutum 57. A ranar Talata, guguwar ta isa yankin Nicaragua da ƙarfin da ya kai mataki na 4, dauke da iska mai ƙarfi da ruwan sama da suka haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa. Wani mai shigar da ƙara a Ivory Coast ya ce 'yan takara a ɓangaren 'yan adawa ƙasar na fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi na ta'addanci da kuma yiwuwar zama a gidan yari har na iya tsawon rayuwarsu, bayan da suka yi watsi da zaɓen shugaban ƙasar da aka yi suka kuma ayyana kafa wata gwamnati bayan da shugaba Alassane Ouattara ya lashe zaɓe. Bangaren yan adawan sun kauracewa zaben na ranar 31 ga watan Oktoba, bayan da Ouattara ya yanke shawarar sake neman wa'adi na uku a ƙasar ta Ivory Coast, wacce take bin tsarin wa'adi biyu ga kowane shugaban ƙasa. Bayan da sakamakon zaben ya nuna shugaba Ouattara ya samu kashi 94 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, tsohon shugaban ƙasar Henry Konan Bedi da tsohon Prime Minister Pascal Affi N'Guessan sun ce ba su amince da zaben ba, suka kuma ayyana kafa wata gwamnatin wucin gadi. Ouattara, wanda ya karbi mulki a shekarar 2010, ya ce sabon kundin tsarin mulkin da aka yi wa garin Bawul a shekarar 2016 ya ba shi damar ya sake tsayawa takara. Wannan takaddama siyasa na ƙara barazanar yiwuwar samun rikici a ƙasar ta Ivory Coast, wacce ta fi kowace ƙasa noman koko a duniya, kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri a nahiyar. Mai shigar da ƙara Richard Adu ya faɗa manema labarai cewa kafa wata kishiyar gwamnati tamkar kai hari ne ga hukumomin ƙasar.
To, a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin addinin Musulunci na ci gaba da nuna ɓacin rai akan abubuwa da ke faruwa na kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A wannan karan, ƙungiyoyin da'awa ne na Najeriya suka yi Allah wadai da masu irin wannan ɗabi'ar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Ƙungiyoyin da'awar su 50 ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗa kan ƙungiyoyin da'awa ta Najeriya sun bi wasu ƙasashen musulmi na duniya wajen nuna rashin amincewa da kalaman ɓatanci ga Annabi rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa. Na baya-bayan nan, wanda ya ja hankalin musulmi a duniya shine wanda aka alakanta da shugaban kasar Faransa na goyon baya a ci zarafin Annabi Muhammadu tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Malam Muhammad Lawal Mai Doki shine shugaban ƙungiyar haɗa kan ƙungiyoyin da'awa ta Najeriya.
Muna amfani da wannan dama domin mu sanar da ku matsayinmu cewa mu al'umma musulmi ba za mu yadda ba, ba za mu karɓa ba, ba za mu amince ba ga kowa shire ne ko walaƙanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ya laƙama musulunci abinda musulunci bai ji ba bai gani ba. Babu shakka wannan maganganu da shugaba na ƙasar Faransa ya goya ma baya har suka kawo waɗannan cece kuce kamar da gangani domin kawo tashin hankali da rashin zama lahiya a ƙasashen al'umma musulmi da kuma duniya baki daya.
Kafin wannan batun na shugaban ƙasar Faransa, a Najeriya ma a jihar Kano an samu wani mawaki wanda aka zarga da cin zarafin Annabi Muhammadu tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, wanda shi ma jawo cece kuce tsakanin al'umma musulmi. Ko a kwanan nan, wata jaruma ta kungiyar fina-finan Kannywood ta fitar da hotunanta ta yanar gizo waɗanda suka yi sanadiyar yin kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammadu.
Muna kira akan masu wannan ɗabi'a su tuba kuma su nisanci wannan al'amari idan ana son zama lahiya. Duk da waɗanda ba musulmi ba marubuta na duniya sun yi rubutu, sun rubuta shine mutum mahi karinci, mahi girma, mahi daraja, mahi soyuwa, mafi al'umma, mafi gaskiya, mafi aminci a cikin al'umma gaba daya.
Ƙungiyoyin sun yaba wa matasan arewacin Najeriya akan kin shiga zanga-zangar da takurorin su na kudu suka gudanar na NSAS, waɗanda suka yi sanadiyar asarar rayuka da kuma wawushe kayayyakin hukuma da na al'umma.
Wawasa dukiyar al'umma haramun ce, musulunci bai yadda da ita ba, kuma mun tsaya akan nan ba mu yadda da ita ba, kuma wanda sun kai sun ci haram kuma su gaugauta mai da dukiyar al'umma wanda sun ka ɗauka. Saboda haka muna kira ga waɗannan matasa su ƙara ƙaimi wajen ilimi da haɗin kai a cikin al'umma da kuma ƙarfafa wannan al'umma tamu.
Haka ma sun jinjina wa ƙoƙari mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar akan haɗa kan musulmin Najeriya tsawon shekaru 14 da ya yi yana khalifan Shehu Usman Danfodio. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, a gaida Muhammad Nasir. A jamhuriyar Niger, hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta shirya wani taro domin 'yan jarida masu binciken kwakwaf da nufin ƙara musu sani akan labaran aikin bincike, abinda ake ganin zai taimaka a yaƙin da hukumomi suka ƙaddamar da masu cin hanci da karkatar da dukiyar jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Munibarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
kafafen yaɗa labarai na da rawar takawa wajen bankaɗo bayanan da ka iya zama tushen labarin da ya shafi wasu ayyukan da ake zargin ba za a rasa alamun cin hanci ko wata handamar dukiyar jama'a ba. Dalili kenan hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato Halsiya ta tattara goman 'yan jarida da nufin horar da su dubarun gudanar da binciken kwakwaf. Madam Hadijatu Amadu na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma.
Yaƙi da cin hanci da rashawa babban aiki ne. 'Yan jarida dole ne mu dama da su bisa yaƙi da cin hanci da rashawa. In ba da su ba, yaya aikin zai yi? Yaya za a yi ɗan ƙasa su san me ake ciki? Mu kaɗai ba mu iya wannan aikin.
Cibiyar 'yan jarida mai Zone de la Presse ta yaba da wannan yunkuri na haɗin gwiwar hukumar Halsiya da ƙungiyar Senizo ta 'yan jarida masu aikin binciken kwakwaf. Domin a cewar maga takarranta Tsahir Isu, mahimmancin gudunmuwar 'yan jarida a wannan yaƙi ba ta misaltuwa.
Yau kun san investigation jar ne wanda a cikin duniya, inda kana san kai aiki wanda a sa tsari cikin ƙasa a hana wasu abubuwa na wani cin kuɗi, wani cuwa-cuwa, wani cin sai da investigation. To Halsiya ta gane da wannan, shi yasa yau kaga ta kawo 'yan jarida wajen su 30 za a ba su horo yadda ake yin bincike saboda su samu su ma su kawo gudunmuwarsu.
Rashin samun haɗin kai daga wajen hukuma da ma irin haɗarin da 'yan jarida ke fuskanta a yayin gudanar da binciken kwakwaf wani abu ne da ke yi wa irin wannan aiki tarnaƙi, in ji shugaban Reshen Sunuzo a Nishar Musa Aksar. To amma a cewarsa, ba gudu ba ja da baya a ayyukan neman fito da gaskiya ko manɗacinta.
To in ka san ka ɗoki zaka ɗoki ga 'yan jarida mai bincike, in ka taɓa masu iko ba a ce abin naka gaskiya ne ko ƙarya ne, a'a an san gaskiya ne sai a kama ka kaso a hana ka kai aikin. Amma wannan duka yana cikin rigar ka wadda ka ɗoka. To rigar nan ita ta al'umma ce, ka ma al'umma ka waye musu kansu, ga inda kuɗinsu na lamfo suke taya wasu masu iko ne suke biyar da su wata hanya su yi abin da suka ga dama.
Hukumar ta Halsiya na da damuwa akan faruwar irin wannan al'amari, ganin yadda abin ke barazanar mayar da hannun agogo baya.
In ka ka plant ko ka ka denunciation za mu je mu bincika mu duba mu gani gaskiya ne wannan zancen, tunda sai an san in gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Amma ba mu sawa a rihe dan jarida, muna bakin ciki ake rihe dan jarida, ba ta yiwa ne, abu kan mu ne na aiki.
Wannan taro na tsawon kwanaki biyu a wani bangare ya kasance zaman karfafa mu'amala da hulɗar aiki a tsakanin manema labarai da jami'an tsaron jandarma, masu aikin bincike da farautar mahandama a ƙarƙashin hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya da nan Amurka ne domin duban yadda zaman zullumin fitar sakamakon zaben shugaban kasar Amurka ke shafan ayyukan ababen hawa. Yayin da Amurkawa ke dakon sanarwa wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Talata 3 ga wannan watan Nuwamba. Mutane da dama ne ke bayyana fargabansu cewa akwai yiwuwar gudanar da zanga-zanga a kasar, lamarin da kuma ya addabi harkokin kasuwanci a kasar. Masu ababen hawa su ma suna kokawa akan yadda jama'a ba su fita a gari. Dalili kenan kuma da yasa na tattauna da wasu direbobin taxi a birnin New York domin jin yadda batun zaben ke shafar aikinsu. To sai dai ra'ayoyi sun babbanta. Da farko ga Alhaji Lukman Abbas.
Tun da jin zaben gari kai kawo da muke da mota, ba mutane waje saboda kowanne gida yana sauraron sakamakon zabe.
To ya batun tsarin aikin ku yake wurin daukan mota da biyan kudin masu mota da sauransu, ya tsarin yake?
Su inda muke daukan mota su ba ruwansu, sati kake biya. Idan suka baka mota sati zaka biya $300. Idan ba aiki su ba su damu ba, kudin su na shika ba su. Yasa ko da jama'a waje ko ba jama'a waje, insha Allah satin nan na kai. In baka bada kudi ba, akwai wani computer cikin motar nan. Idan ka je za ka tara motar nan ba zai tashi ba, shi sa shi ka je ka biya, ko kuma akwai inda za ka masa emergency 911. Idan ka masa wannan number ya baka uzuri ka drive motar nan kaman minti 10 ka je wurin su ka biya kudin sannan ka fara aiki.
To in aka ci gaba da irin wannan zaman zulumi, ya ku direbobin taxi za ku kasance da aikin da kuke yi a yanzu?
Idan aka ci gaba da zama irin wannan ina aikin da zaman ga, wallahi sai da mun koma da motar su mu sallama musu ba zai yi ba, saboda kai ka anshi mota kana aiki kana biyan 300 sati baka samu 200 ba, ya kamata ka koma musu da motar su. Bisa yanzu haka akwai abokannin mu da yawa da suke so nan zuwa ran talata muke biyan kudin mota, yaso a kai musu motocin su a ajiye musu.
Suna Abdulbasit Nuhu Abbas. Alhamdulillah, yanda aikin mike wannan lokaci a gaskiya ba kaman da ba, kaman da muka sani wato mun shiga cikin wani yanayi na wannan cuta da yazo har yanzu wato mutane ba su sake haka ba kaman da ba, amma gurgurdo kaman da muka sani ko yaje ana dan dabara.
To ya batun zabe nan, shi wannan harkar zaben ya shafi aikin ku?
Eh, gaskiya ne, da farko ran da aka yi zaben da gaskiya aiki yayi kasa, amma yanzu haka ina jin mutane suna fita suna dan wato sai da sayarwan su gurgurdon hali, kasan dan adam ba zai iya zama gida haka ba, musamman waɗannan kasashe da aka sani.
To hakan na nufin kenan kuna samun fasinjoji kuna dauka kenan ko dai a'a?
Eh, kwarai gurgurdo ana dauka, tsakanin ga Allah ana dauka gurgurdo insha Allah.
Sunana Muhammad Lamino Ali, ni matuki ne daga New York City. Watan dai aikin zabe shin ci kafin ma a yi wannan zaben cutar corona ya bar aiki ya je kasa. Sannan wannan aiki zabe da aka yi kusan kaman mutane sun tsorace, shi yasa wurin daukan mota ya je kasa kana ka fita. Watan wurin daukan mutane shi kaga kai yawo awa ya kai 5-6 ko 2 tukuna ka samu mutum. To ya dai affecta aikin, amma inda kaman natijan zaben ya fito da sauri da annan mutane sun fito su sake jiki a fitar su don murna. Amma yanzu haka dai a lamarin aiki na tuki ya je kasa, saboda yanda yanayi na natijan zabe da yake bai fito ba, shi ya bar su isa yawancin mutane ba su hawan ma mota yanda da yake.
To irin wannan zaben da ake yi kana ganin idan ya ci gaba har nan kusan mako daya, ya za ku kare direbobi a wannan yanayi?
Muna fatan dai alkhairi, don labari na nuna cewa ba da bata lokaci ba za a iya gama, amma ba gama ba zai kawo mana cikas wurin aiki, saboda ko da ma aikin yanzu ba kaman watan jiya ba. Shi yasa muna dai fata ne Allah sa wannan zaben kirittakan da ake yi a gama da sauri don mu ci gaba da rayuwarmu, ko kuma sabon shugaba da zai zo zai iya kimaka inda zai haɓa karki aiki ya tashi rayuwarmu ya koko yadda da aiki.
To bari mu dakata a nan sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau zan yi kira ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hafsoshin sojin Najeriya Lieutenant Colonel Tukur Yusuf Burtai da babban Secretary General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu, cewa su yi wa Allah da Annabi su duba halin da al'umma ke ciki ta matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Wallahi turaka kai bango, babu wata ranar Allah da za ta zo da ba za a kashe wani ko a yi garkuwa da wani a arewacin Najeriya ba. Ya Allah, mai kowa da komai, ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da kashe-kashe da sace-sacen jama'a da suka addabi jihohin Katsina, Zamfara, Sokoto, Niger, Kaduna, Nasarawa, sai da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. To sai kuma sako na gaba, wanda kuma sako haɗin gwiwa ne da muka samu daga Kabiru Jeki Karaye, Sokoto, tare da Maniru Manti Sokoto, su kuma cewa suka yi, muna kira ga mata masu shayarwa, musamman matan aure, da su dinga shayar da 'ya'yansu nonon uwa zalla har na tsawon wata shida, kamar yadda masana kiwon lafiya suka ce don inganta lafiyar jikinsu. Sai kuma sakon mu na ƙarshe da muka samu, kuma da shi ma dai sakon haɗin gwiwa ne daga wato Abubakar Yahaya na Kwaja da Malana Yashi na Kwaja, dukkansu daga jihar Kogi, su kuma cewa suka yi salamu muryar Amurka. A gaskiya ba ma goyon bayan ƙudin gwamnatin Najeriya kan takaita amfani da shafukan zamani, wannan matakin tamkar hani ne kan faɗin albarkacin bakinmu, musamman ga 'yan ƙasa, don kaucewa labaran kariya ko na bogi. Kamata jama'a su rinka sauraron tashoshin yaɗa labarai na cikin gida da na waje, irin su NTA, CTV, VOA da DW ta rediyo da talabijin, ko kuma su bibiye su ta shafukan sadarwa na zamani, don waɗannan tashoshi da wuya su ba da labarai ko rahotanni na ƙarya ba tare da tantance su ba. To ma dalla, mu kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Ratar da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya bai wa shugaban Amurka Donald Trump a ƙidayar ƙuri'un da ake yi a jihar Pennsylvania ta ƙara faɗaɗa daga 5,000 da aka gani da safiyar ranar Juma'a zuwa kusan 29,000 a daren ranar, kuma ana hasashen za ta ci gaba da ƙaruwa yayin da ake ci gaba da ƙidayar. Hakan kuma zai ba Biden damar kaiwa adadin ƙuri'u 270 da ake bukata daga kwalejin masu zaɓe kafin ɗan takara ya samu nasara. Haka zalika, Biden na gaba-gaba a ƙidayar da ake a jihar Georgia da ƙuri'u sama da 4,000. Shi kuwa shugaba Trump ya ba Biden rata a sauran jihohi North Carolina da Alaska da su ma ba a kammala ba, kuma idan har bai lashe Pennsylvania ba, ko da ya yi nasara a sauran jihohin, Trump ba zai shiga gaban Biden a yawan ƙuri'un ba. A ranar Juma'a, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya gargaɗi Biden da kada ya yi sammakon ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. Amurka ta ba da rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar COVID-19 a ranar Juma'a. Kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya ɗara 100,000 na sabbin masu harbuwa da cutar. Rajani sun ce ana samun ƙaruwar masu harbuwa da cutar a kusan ɗaukacin yankunan ƙasar, yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake ƙaruwa. Bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya ƙaru, lamarin da ya tilastawa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin ƙasar ɗaukar matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya. A yau Asabar, masu hasashen yanayin Amurka sun ce guguwar Eta za ta ƙara ƙarfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin Cayman. Hukumar da ke hasashen yanayi ta bada gargaɗi ga yankunan Cayman da landunan da ke Cuba kan su zauna cikin shiri. Guguwar Eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin Amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata, inda ta ratsa a yankin ɗauke da ruwan sama mai ƙarfin gaske, wanda ya haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa da suka halaka aƙalla mutum 57.
Kuma sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma an jima a shirinmu na dare, idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ni za madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tayar gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya, ma assalamu.